Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake saduwa yanzu ma ta cikin shirin mu tattauna wanda ni Halima Jumarau ke rika ma mai hilin Ibrahim Ka Almasi Garba wanda yanzu haka yana kasar Jamhuriyar Niger yana aikin zabi. Za mu bude shirin da labaran mako mai shudewa a Najeriya ga El Hikaya da yadda ta kaya.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ziyarci Saudiya inda ya tattauna da Sarki Salman kan daidaita farashin fetur a kasuwar duniya. Hukumar yaki da almundana EFCC ta yi awon gaba da mataimakin shugaban PDP Uche Secondus. Da ke jam'iyyar ta ce hakan shirin gwamnatin APC ne na murkushe adawa. Dan APC ya Uchiro Mambaka ya ce yaki ne da barayin biro.
Gayya ne domin su hada General Muhammadu Buhari da talakawan kasar Najeriya suka kashe komi.
Barayin Bauchi ya kira ga shugaba Buhari ya yaki da kunci.
An shiga matsayin da yanzu abinci yana neman fi karfin kowa.
Shugaban Nijeriya Najeriya President Kalidu ya rashin sanar da rajistar masu zaɓe ya kawo ƙarancin masu kaɗa ƙuri'a.
Duk matsayin Najeriya gaba ɗaya mutum 6,300 su ne suka yi rajistar kada zaɓe. Abin kunya ne ma mu faɗa wannan amma a duniya yanzu.
Amnesty ta zargi Boko Haram da sojojin Najeriya da keta haƙƙin bani Adama. Rundunar sojin ta ce saura Kirista gama da Boko Haram. Yayin da cin kibin miyagu suka yanka duk iyalan wani gida, Jimeta kuma bom ne cikin tsautsaye ya sanadiyar mutuwar jami'an 'yan sanda. Ɗan sanda kuma ya harbe wani yaro har lahira a hargitsin ƙwallon ƙafa a Gombe. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma za mu kada zauranmu na tattaunawa inda za ku ji ci gaban tattaunawar da Nasiru Adamu El Hikaya ya jagoranta akan tasirin kahohin sadarwa na zamani irin su Facebook da Twitter da WhatsApp da dai sauran makamantansu da kuma irin rawar da suke takawa wajen ƙarfafa zaman lahiya da zamantakewa tsakanin 'yan ƙasa ƙabilu daban-daban mabiya addinai daban-daban. Abokan tattaunawar Nasiru Adamu El Hikaya su ne Ibrahim Idris da Jamilu Jiga da kuma Hassan Umar Faruk. Malam Nasiru in ka shirya gare ka.
Hassan Umar Faruk a matsayinka na dan jarida. Na san yawancin duk kafafen labaran nan ma baya ga watsawa ta ko a ce kafar radio ko talabijin suna da sassa a yanar gizo ko wanda kafa wacce ta dai bunƙasa zaka tausana da shafinta na yanar gizo. Shin yaya irin nasarorin waɗannan shafuka wajen ba da labarai da suke kawo zaman salama musamman bayan ka duba yanzu yadda gwamnatin Najeriya ke cewa kusan saura kiris ta gama da lamarin na Boko Haram?
To kafin je ga amsa tabbaka ina jin daɗin mai da martani ga shi kalaman Jamilu Jiga na faɗin cewa wato akan yi amfani da wannan duk da cewa ya ce akwai shiri. Da shi ma ɗaya malamin shi abokin hirara shi ma ce akwai yadda ake yada wato ƙarerai kuma sukan yi ƙoƙari musanta haka, amma in fa ka zauna ka kalli ita social media duk da cewa wasu na ganin cewa musamman lokacin da taso ana nazarin cewa wata kafa ce da kila za ta iya kawo ƙarshe ko kuma yin barazana ga traditional media wato sauran kafafen watsa labaru na jarida da radio da talabijin, sai abu suka zo suka zama ba haka bane domin irin ƙarerai da ake yada da kuma yanzu da kowa ke kokarin kai su mai da kanshi dan jarida na dole, domin wannan ya sa kawai mutane sai mutun ya je ya zauna daki sai ya rubuta labari ko kuma in ya ga wani abu sai ya dauka abinda aka yi ba a yi ba sai ya zo ya ce an yi sai ya kitsa. Wani lokaci akan dauki awayi, wani lokaci ma har akan dauki kwanaki kafin ƙaryata irin waɗannan labaru da ke zuwa wanda suka yi wato mummunan tasiri ga harkar ita watsa labarin. Aikin jarida fa shi sai an jefa makaranta an koya, bayan haka kuma yana da ka'idoji. Ba wai ɗaukar labari sa shi a duniya kawai mutane su ji ba ko kuma rigirgin ba da labaru, a'a shi labari yana da tsarikan shi kuma hakika wannan duk da cewa ni kaina na faɗi da zata da amfani, amma kusan mummunan tasiri kan harkar watsa labaru ita social media ta yi wato abin ba a cewa komai. A tambayar ka kuma na maganar wato ita wannan kafar sadarwa ta internet ko kuma ta yanar gizo da sauran kafafe manya suke amfani da ita a irin nasarorin da aka cimma. A hakika kamar yadda na gaya maka wato ita fatowar ita wannan social media ana ganin za ta iya yin barazana ga wato harkar ita watsa labaru wato kamar tarihin jarida ne da radio. Kusan a lokacin da aka fara watsa shirye-shirye a radio mutane sun ɗauka cewa jarida wadda ake saya ana karantawa za ta mutu, don haka akwai lokaci ma a ƙasar Amurka da aka hana wato radioyi watsa labaru da har sai sun kai wani lokaci wato sai an gama sai da jaridu ana ganin cewa ai wato jaridar za a daina sayanta gaba ɗaya. to amma kusan duk zamanin da yazo sai ai kokari sai a canza abin da Bature ke cewa adaptation wato sai ai kokarin sai a saje da wannan zamani to shine sauran kafafe su ma suka yi kokari na cewa kar a bar su a baya idan har wannan social media za ta iya barazana to su ma bari su are tsara su kuma yafa su yi amfani da wannan damar hakika akan samu labaru cikin lokaci abinda kila irin kafafe kamar na kasashen waje wasu suna da lokacin da suke watsa shirye-shiryen su waɗansu koda na cikin gida ne ba kowane lokaci suke labarai ba amma idan kana tare da waɗannan social media ko kuma wannan kafa sadarwa ta internet a shafukan su da abu ya faru nan da nan labari zai iske ka kamar yadda shi jigai ce to idan ba ma ka da irin waɗannan ko kuma baka alaka da irin waɗannan shafuka to kamar dub kake labarin sai ai abu yazo ya wuce kila kai sai ka jira labaran karfe 9 ko kuma labaran karfe 10 ko kuma a labaran 6 na safe idan kana tare da wannan kafafe hakika an samu nasara labari zai ishe ka cikin lokaci sai dai kuma sahihanci sai ka tsaya ka sauraro ainihin kafofin da su suke wato aka saba saurare su ne suke tabbatar da irin waɗannan labarai
Ibrahim Idris kwanan nan muna dubawa cikin yanar gizo sai muka ga ministan matasa da wasanni wato Solomon Dalum wani faifai ko wata bakin kasuwa ne a nan cikin garin Jos yana jawabai na nuna haɗin kai tsakanin al'umma wani irin tasiri kaga irin wannan yaɗa labarin yayi ga al'ummar jihar Filato wajen samar da zaman lafiya
wato bangare na farko shi Solomon Dalum shi gaskiya duk mutumin da ya rayu a cikin Jos ba ma wai yanzu ba domin wasu wanda suka san shi sun dauka abubuwan da yake ko dan neman matsayi ne ko wani abu sama da shekara 10 al'amuran da ya a Filato ya taka rawa sosai wurin kawo zaman lafiya domin ko lokacin da Jos ta kasance a ce musulmi baya shiga wacce unguwar wannan baya shiga can unguwar
shi kana nufi akwai inda musulmi ko krista aka yi a baya cewa akwai wannan ba zai iya shiga nan ba wannan ba zai iya shiga can ba
kwarai da gaske yanzu kaman akwai unguwar Rogo kaman Nasarawa da ba yanda za a yi korafin fa a Jos kenan manyan unguwanni ne wanda kowace ta fi local government amma ba yanda za a yi wani krista ya shiga wurin kaman Gada Biyu da irin su unguwar Rukuba ba yanda za a yi musulmi ya shiga wurin amma ko a wannan lokacin shi Solomon Dalum da ana wannan rigima za ka gan shi kai tsaye ko ina yana shiga to saboda haka irin wannan social media din ta mana amfani sosai a kawo zaman lafiya kamar yadda na gaya maka idan kana zaune kawai a gida sai kaga wani ya ma waya sai ya ce maka an kona coci kaza sai kaga yara sun tashi to a wannan lokaci mu kuma abin da muke muna amfani da waya to da Facebook din yayi karfi sai muka bude wasu shafuka wanda ba ma bada labari sai mun tabbatar to da zaran abin ya faru sai ga samari suna ta budewa suna comment ƙarya ne ƙarya ne kamar wata biyu da ya wuce ko wata ɗaya da rabi na samu wayoyi sun fi 20 daga mutanen Gombe wato Taraba wanda suke biyo wa ta Filato su je Abuja domin duk jihohin nan in zaka zo sai ka biyo ta Filato ta cikin Jos sai aka ce ana ta yada dalibai da yawa sun gani ne mutane cewa wai hanyar Jos kada mutane su bi saboda ana kashe-kashe ni ko a ranar na bar nan Abuja na tsaya ma mota ta lalace na tsaya a Riyon amma wani abu da na ji labarin nan sai na bude Facebook dina na bude wall dina na postin nai sharing din abin ko ina cewa ni da zuma daga wurin nake to kaga wannan yasa da yawa akwai wani ɗaya daga cikin ɗan social media din wani mutumin Gombe Ibrahim Baba Suleiman har ya dauki niyya zai bi wata hanya dalilin wannan abin da ya gani a Facebook yasa ni na fada kuma yazo ya wuce har ta cikin wato jihar Filato lami lafiya to kaga social media anan mu ya mana amfani kuma har gobe yana mana amfani a rayuwar mu ta yau da kullun a addinance da sai kaga mutum ya hatta ganin wata wannan na Ramadan ya rasa yadda zai ji labarai ko ba wuta a unguwarsu ko bai da radio amma yanzu saboda social media sai ga da azumi ma wahalan dauka ne saboda kana neman labari amma da zaran ka bude gizo sai ga an ce an sanar duk da cewa abokin magana da ya ce yawanci babu sahihanci a abubuwan da ke faruwa sai haka ne amma kuma akwai mutanen da suke bude wasu irin shafuka wanda za ka ga shafukan nan akwai inganci a cikinsu saboda ko na wata kungiya ta addini ko na wasu ɗan jaridu sukan bude wall wanda ba yanda za a yi su bar labari ma ya shiga shi sa suke sa mishi wato makulli kamar yadda kowane group yana da tsarinsa wani za ka iya barin shi duk labarin da wani ya ga dama zai hau kai ya yada maka akan wall ɗinka wani kuma za ka iya kullewa sai admin in labari ma ya shigo sai sun tantance kafin su sake a wannan to gaskiya mu muna da irin wayannan kusan guda biyu wanda in dai ka ga labari a ciki to sai an tabbatar da shi ake yada shi saboda haka wannan ina ganin hanyar media ita ma wata hanya ce ta tabbas da cewa akwai ƙarairaki da yawa da ake yadawa wanda kuma hakan yakan kawo tasiri a rashin zaman lafiya ko zaman lafiya.
Salama kan malan ta dawo kwanciyar hankali an samu tudanya da juna ma ya sanar zaman lafiya kan babu.
Sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya akan hanya mahi dacewa ta ceto arewa daga matsalar tsaro da kuma zama raba tsakara zibi. Yau ma masu jawaban su ne iyayenmu mata, Omoyena Duro Bello da ke Laukwaja da kuma Malama Lubna Muktar Umar mai makarantar As-Sayyida Khadija a Kano. Da farko ga Omoyena Duro Bello tana cewa haɗin kan ƙasa aiki ne na kowa da kowa ba na gwamnati bane ita kaɗai.
Kowa da kowa Nigeria wannan ba maganan government kawai ba, mu da kanmu da yaduwa kuma mu canja halinmu mu san cewa dukanmu ko ke Christian ko ke Muslim don haka mu canja halin mu dan cewa kowaye dan Adam Allah ne ya halitta shi kuma abai mu zauna zaman lafiya. Abun da za yi daga gidanmu ne, mu fara daga gida. Me muke gaya wa yaranmu a kan addininmu? Ce ni Christian ne, kin gaya yaranki a cewa Musulmi ke suke yi? Kina gaya musu cewa in kin ga Muslim kawai suna kashe mutane ne, ko Christian ka ce gashi ba za su ga Allah bayan sun mutu? Irin wannan abun mu san me za mu ga yara mu? Kuma government suna so su taimaka a tabbata cewa an fito da sabon tsari, ya zamanto in akwai makarantar Islamiyya a tabbata cewa akwai Christian teachers a wurin, yara su san cewa banda Islamiyya akwai wani addini daban da Allah ma ya yarda da shi. Kuma ga muna Christian suna da yawa, Muslim suna da yawa, yaran mu ba za su zo na a gidanmu har su yaure ba? Ko sun yaure daga Kano zai je Port Harcourt? Daga karami bai san cewa akwai Christian, ya zai yi ya je can? Dan Port Harcourt ma in ya san Christian kawai, in ba gaya mishi daga primary school da nursery cewa ga ya bai san akwai wani Malam Musa a makarantarsu, a ya san ya je Christian school amma akwai wani Malam Musa? Abin da muna so mu gyara mu fara daga yara. Mu yanzu ba abin da za ka gaya mu za mu ce mun ji, amma dai mu fara daga yara, mu fara daga gidanmu, mu ba su sabon magana. Da Nigeria haka yake, mu koma inda za ki yi bacci sosai ki ce to gashi ga yara na Mr. John zan je gona ga yara ka rike mu. Allah zai taimake mu. In gaya miki yanzu ni dai ina Laukwaja yanzu, amma na san komi yau sai dai Kano. Ina so in zan yi biki yau, mutane da za su zo bikin daga Kano za su fi ko'ina a garin a Nigeria. Har yanzu mutane na suna wurin kuma Musulmi ne yawancinsu.
Malama Lubna Muktar Umar ita kuma ta yi nata jawabin ne akan irin 'yan siyasan nan masu hana matasa neman ilimi sai dai su ba su makamai da kayan sa maye su zuga su fita da rikici.
'Yan siyasa sun daure wa 'yan daba indi sun ce su kyale yara su je su karatu, maimakon su taimaka musu su je su yi karatu su sami ilimi kamar yadda shugabanninmu na da suka yi. Don haka yanzu jama'a suke alfahari da su. Duk misalin da aka tashi bayarwa a yabi shugabanninmu na da, amma shugabanninmu na yanzu abin bakin ciki sai dai a yi alfahari wajen zuga 'yan daba a ba su makamai a ba su kayan maye su sha su zama suna cin karo da juna suna faɗe-faɗe a yi wa 'yan mata faɗe a zo a tare mai hali ba gaira ba dalili a kashe shi a jikkata mutane. Waɗannan musibu su suka haɗa tashin hankali Najeriya ta ki zama lafiya, kuma tattalin arzikin ma ya ki zama saboda ba kwanciyar hankali, babu lumana, babu adalci. Shugabanni kowa in ya samu kansa kawai yake so, daga shi sai 'ya'yansa, baya kula da cewa wa yake shugabanta. Kuma duk wanda yake shugabanci aikin sa ne ya kula da wanda yake shugabanta. Ya ci ya sha yana da ilimi ba shi da ilimi ba shi da lafiya aikin shugabanni ne su kula da wannan. Kuma matakar ƙasa ana so a zauna lafiya sai an sami zaman lafiya da karuwar arziki. Sai ɗan ƙasa sun samu abinci da za su ci. Sun samu wadatar wurin kwanciya sannan sun samu ilimi. Kuma ga ƙasar noma kowa ya samu aikin yi. Kuma a da ba a rena sana'o'i. Su ƙira su jima noma ta saka irin waɗannan abubuwa. Da mu nan arewa muka tashi muka tara ana yi mata a gida suna ƴan abubuwa na sana'o'i. Su zanan gado ɗinke-ɗinke duk gashi nan ana yi da nau'o'in abinci na gargajiya. Duk ana yi wannan samar da aikin yi ne a gurin ƴan ƙasa. Amma yanzu yaranmu sun fasa ba sa buƙatar aikin da za su yi da ƙarfin jikinsu sai dai su ci bilis ƴan cin batikal horizontal a yadda suke faɗa. Sai dai su zo su tarar kawai a ba su sana'o'in sun gagara a koya. Idan ma kuma waɗanda suka daure suka yi sana'o'in ba su da inda za su kai su fayar. In sun zo sun yi sai dai a yi ta jirgewa, a yi ta jirgewa babu wanda zai siya. Saboda haka su ma masu yin sai suka zo suka watsar abubuwa suka taru suka sa kuɗi. Zamantakewa ta gida ta ƙi yiwuwa. Wanda da za ka ga a cikin gida akwai mata 40 ana tare tsuguna da manta. Wannan matar wa wannan matar ƙanne wancan ƙanan uba duk ana tare. Rumbun su ɗaya, firmin su ɗaya da za a yi dafa, tukunyar su ɗaya da za a dafa abinci kowa ya zo ya ɗauka. Ya ci gwargwadon iyawarsa. A zo da safe a haɗa a zauna da zumunci. Mutum ɗaya zai iya wakiltar sauran ƴan uwansa ya zuƙinci lamarin ƴaƴansa. Amma wannan duk ta kau. Yanzu a ce mutum uba ya mutu to ƴaƴa fa sun zama kaicu. Daidai sun tara gaita a cikin unguwa. Babu mai kula da su. Sun zama abin kaicu. Daidai ka gansu suna ragaita. Su ne ƴan shaye-shaye. Su ne ƴan tsince-tsince a nan suna baban bola. Sai dai in aikin daba ya taso ya suna ƴan jagaliyar siyasa. Ana ɗan ba su abin kashewa. Kuma wannan ba wai a maza kaɗai ba. Har a mata. Mata ma sai ki ga yanzu akwai su ƴan jagaliya. To wannan shi ya hana Najeriya zama lafiya. Kuma irin waɗannan shugabanni da nake da su ayyukan masu unguwa da dagatai da malamai da limamai da irin fada-fada na coci duk yanzu duk sun matsa babu ruwansu. Da ba ko in ya zo unguwa kowa sai ya je ya sanar da hukuma cewar ya zo ne unguwa ba ko na zuwa unguwarsa sai ya sani ba zai kwana ba sai ya sani daga ina ya zo kuma sai an ba shi masauki. Amma yanzu kare da doki sai ya shigo yadda ake shigowa ƙasar jami'an tsaro su ma aka zo aka wanke musu baki kawai shi kenan sai ka ga an shigo. Dan in ba haka ba za ka ga cewa yaya ake shigo da makamai daga waje a shigo cikin ƙasa a zauna a yi kaka gida a yi abin da aka ga dama a yi sharholiya ba aka gari sun shigo har sun koya wa ƴansu. Wanda ta'addanci iri-iri kullum yanzu ƴan Najeriya sun koya.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan mako, sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya gwada mana. Ta bakin mai shirin Ibrahim Ka'almasi Garba, ku kasance lahiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.